shigo wa zauren VOA. A yau za mu ji bita da nazari daga bakin ɗaya cikin manyan bakin zauren, Ambassador Yasmin Aisha Zakari, kan menene kasashen waje ke amfana a basussukan da kasashen Afirka irin su Najeriya ke ci. Yasmin Gareki.
Ni zan yi magana ne ta fuska biyu. Yawwa, zan yi magana ta bangaren fuskar wacce ina yin consultancy wa World Bank da Majalisar Ɗinkin Duniya. Zan yi magana ta bangare na 'yan Najeriya, 'yan Arewa mai kishin Arewa. So don haka, saboda ina so mutane su fahimci cewa gaba ɗaya da ake kallon tattalin arzikin ƙasa, da yadda ake cin bashi, da yadda ake cin kuɗi, ya danganta ma kai wani ne kake kallon abun kuma daga wani fuska kake kallon shi. Kuma ina as much as ina respecting din su lawmakers, kuma shi wani dan uwa namu da yazo nan ai saboda humility ne, yana da kwantar da kai tunda mu talakawa da shugabanni ba su zururin mu ba. Amma maganar gaskiya, kuɗin da su kansu ma lawmakers suke dauka shi ma yana wannan. Ai idan akwai talauci a wuri, duk kankanta kuɗi ana buƙatar sa, shine ake cewa a toshe ne, ake cewa duk wasu idan abin da yake leaking, duk wani bucket da yake leaking, idan aka toshe shi zai samu. Misali yanzu ta bangaren Majalisar Ɗinkin Duniya da World Bank, daidai ne a ci gaba da cin bashi, ƙasa ta durƙushe, a sa mata dokoki da yawa, ana ta tatsar ƙasa kamar Najeriya mai arziki ya zamana kuma masu kuɗin duniya su ci gaba da samun kuɗi, talakawa kuma ya zamana an sa musu dokoki da ba su iya moving ba. Dama shi capitalism ita ce harkar da duniya ta yarda da shi. Wannan kamar concept din na animal farm din, all animals are not equal. Kai fari ne kafi yanci, kai baki ne baka da yanci, kai mai son taimakawa mutane ne to ka tsaya a baka abin da aka ci a wurgo maka kalasa. So idan muka kalla ta wannan perspective din, to Najeriya tana kan tafarki. Dama babbar ƙasa ce a Afirka, kuma tana da mutane wanda suke masu ƙarfin jiki ko masu ƙwaƙwalwa sosai.
Idan kin ce Najeriya tana kan tafarki, me kike nufi kenan? Za mu yi ta cin bashin kenan kamar yadda Yusha'u Aliyu ya faɗa?
Don hakan ya mana daidai in haka muke so a matsayinmu na 'yan Najeriya, a matsayinmu na baƙaƙen mutane, in haka ya yi mana daidai. Mulkin mallakar da da aka yi lokacin Turawa suke nan, to yanzu kuma ya zama mulkin mallaka ne na dukiya na kuɗi. To yanzu shi ake ƙoƙarin yi ko kuma shi ake wa mutanen Afirka. Don hakan ya mana daidai, kamar wani damu. Sai mu zauna mu ci gaba da haihuwa, mu ci gaba da addu'a, gobe kiyama, mu kyauta da ɗabi'unmu, mu fata mu shiga aljanna. So da haka mutane su ci gaba, ƙasa tana daɗa takurawa, suna ƙara zuwa ƙasashen waje, duk wasu ayyuka wanda suke su tura ba za su iya yi ba, saboda ko aikin baya burge su ko aikin yana ɓata musu rai. To ga mutane na human resources masu ƙwaƙwalwa da za su zo su ci gaba da yi, kuma a ba su su yi aikin cikin arha kuma cikin rashin ƴanci. Saboda abin da ake cewa glass ceiling, akwai abin ƙasar da in ka je kai a maka matsayin ka na ba ɗan ƙasa ba, kai ba citizen bane, to akwai abin nan aka yi maka ma baka isa ka je ka kai ƙarara. To amma in har so muke yi taku a duniya da kowa a matsayin daidai da daidai, ba wani bambancin ɗan adam ko ba wani bambancin ƙabila, babu wani bambancin aƙida, kamar yadda ita Majalisar Ɗinkin Duniya take fafutukar ta tabbatar. Idan wannan muke so mu yi, to muna kan tsari wanda yake. Sai dai ni ta shan wahala.
To fa, Yasmin, kin saba aiki da Turawan nan. Kina nufin ko a wajen cin bashi ma sai an nuna bambancin launi?
Tun farko ma bashi kala-kala ne. Kamar yadda misali yanzu a ce in zan ci bashi, misali a wurin Malam Nasiru ko a wurin Hauwa ko a wurin Hajiya Madina, a ce mutane na ne muna mutunci, in na ce musu a bani da kuɗi juya min, to nan tashi za su bani, ba wasu dokoki ki biya, san da kika ga dama kawai mun san kina cikin damuwa ne. To shi wannan bashi haka bankin duniya yake bawa kasashen Turawa. To shi kwa bashi na kasashen Afirka, saboda dama su a ransu ba su dauke mu ɗaya ba, kuma sun san cewa idan muka zo za mu karɓi bashi, to mun yi ne saboda wani sakarci namu. Saboda babu kasashen da suke da dukiya wanda Allah ya yi wa daraja ta bangaren abubuwa na ni'ima fiye da Afirka. To in mutumin da yake da dukiya a ƙarƙashin filansa, yake da kayan resources a gidansa, ya je a ce shi abubuwan da yake da su watakila miliyan ɗaya ne. Abin da ake buƙata shi ne, misali a ce ya yi shekara ɗaya yana aiki yadda ya kamata cikin gaskiya, kuma ya yi aiki tare da kowa, ya zamana wannan a ce harkar kuɗi ne, wannan a ce manomi ne, wannan a ce shi zai kawo taki ne. to a tara aiki yadda kai kamata sai a samu abin a samu sai a raba. To amma idan mutum ɗaya zai zo da tunanin cewa shi zai cinye gaba daya, to sai zamana abin ya zamana ba a samu an amfane shi ba. So dan haka maimakon a ce abin da muke da shi mun amfana da shi kowa ya amfana, a sai zamana kawai yana nan abin za a kwance. Na haka sai mu da misali idan shi misali a ce ina daki ina kwance akan miliyan 1 saboda bakin ciki ko kuma da sakarci da bazan tare da mutane 10 mu tare mu aiwatar da abin nan ba, sai naga to na 10 ce tunda ni ina da wata dama, ina kan wata kujera, sai na je na ce to kai da kake da 500 ba na rance.
To ko dama an ce bashi kala kala ne, wani irin kala ne ya kamace mu a Najeriya?
To ai ko ni ne ka zo kace ma haka kana da miliyan 1 ka zo wurin neman 500 kuma na san cewa arzikinka miliyan 1 ne, to ai cewa zan baka 500 amma zaka maida min akan miliyan 1.5 saboda na san zaka iya, na san cewa sakarci ne yasa. So tun farko ma yadda muke cin bashin a cikin kaskanci muke ci da wulakanci, haka idan aka tashi biya misali kamar a ce za a dauki bashi ne misali a ce na biliyan 1, to ko wannan biliyan 1 fa za a biya ta ne a cikin dala, kuma kuɗin Najeriya ba dala bane naira ne. To kamar kai ne zaka biya bashi misali maimakon a ce ka bada naira 10 kamar a ce na ce bashin Hajiya Madina na maida mata naira 10, a'a ta bani naira 10 nan, to naira 10 nan idan na tashi biyan ta a sai ta haihu ta haihu ta haihu ta yaya ta jikoki ta yi kowa, sai maimakon in biya ta naira 10 to wannan naira 10 da yanzu sai ta zama 10,000, to irin wannan bashi muke ci. Na ka we have no business ma mu ci irin wannan bashi. Wannan nayi magana ne misali ta bangaren siyasar duniya tun farko ma inda ake bada bashi. Abin da yasa kuma na dauko wannan saboda ba yadda za a yi ka cire magana kuɗi da cin bashi da siyasar duniya da siyasar Najeriya.
To mun gode ambassador Yasmin Aisha Zakari. A yanzu barin ba malam Nasiru dama, na lura yana da tambayoyin da yake son yayi.
Shin ana ma amfani da masana tattalin arziki nagartattu wajen shirye kasafin kuɗin nan kuwa? Dan ana cewa kusan yawa Najeriya rashin amfani da masana na damunta wajen ba ta tsara abubuwa dai. Dan Malikin Kabi, idan aka kwatanta shugaba Buhari da shugaba Bola Ahmed Tinubu, waye ne mai zummar aiwatar da kasafin kuɗi yadda ya dace? Honorable ya kusa da duba mana, ana cewa daga majalisa ta 8 ita ce aka ce bayar amshin shata ba, da koma ta tara sai ta zama yar amshin shata. Wannan kam ita kan kafin abu ma ya zo ya riga an gama an yawwa. Akwai kasafin da Bola Tinubu ya taba yin zargin ma kawai an kawo akwatuna ne ba komai kawai ma a ciki, saboda majalisar an dauka dama kafin ma kawo mun amince da shi.
Da masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu zai fara ba mu amsoshi.
Shi tattalin arzikin kasa ba rocket science bane, wato kamar yunwa ne da cin abinci. Zaka ga yaro kawai da yaji yunwa zai yanka kuka ne kawai, uwan kuma ta sa abin da yake nema. To tattalin arziki da masu tafiyar da shi da abin da Yasmin ta magana a cikin shi abin tausayi ne. Wani lokaci muka yi kokari mu faɗi gundarin shi saboda yanayin tambayan da aka yi, ka fahimta ko? Budget of priority, duk duniya ana budget, amma abin da zan yi doriya akan shi shine akwai economic team gaskiya ne, amma ba ta kan abin da yake a rubuce ake aiki ba, saboda in ana aiki da abin da yake a rubuce da kuma doka an ce za a samar da ilimi, kaga akwai makaranta, akwai facility, akwai kuma wasu abubuwa za a samar da su. Ka kalli Niger Republic, suna kokarin sake tarihin su ne, saboda idan baka sake tarihin ka ba ma akwai matsala abin da kake yi. Wannan abin da muke faɗa duk abin da ke wahalar da mu da kaga zamu yi zufa muna ta bayani game da tattalin arzikin kaza, kaga mun babu an ce maka kawai in ka ƙara kuɗin ruwa masu zuba jari za su zo su zuba, to da shi ka dogara, amma baka kalli in ka ƙara kuɗin ruwa mutane za su rasa abinci, ƙarfin su zai ƙare a kasuwa, kamfanonin gidan za su daina aiki. Duk baka kalli waɗannan ba, kai kana kallon abin da zai shigo gidanka kamar ɗanka ne a gida a ce a ai kaman ta da shi, in ka ilmantar da na waje za su zo su ilmantar maka da na gida. To irin wannan tunanin ne.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau, sai makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.